Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. To assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 28 ga watan Yuni 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa babban kwamandan rundunar tsaro ta Amurka a nahiyar Afirka, wato AFRICOM, General Stephen J. Townsend ya gana da shugaba Muhammad Bazoum inda suka tattauna game da batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro a yankin Sahel.
We discussed the security situation here in Niger and in the larger Sahel region.
Yace mun tattauna akan yanayin tsaro a nan Niger da ma yankin Sahel baki daya, domin Niger babbar kawa ce mai muhimmanci ga Amurka.
Za kuma ku ji cewa alhazan jihar Kano da suka biya kudin aikin hajjin bana ta hanyar asusun adashin gata sun zargi hukumar alhazan ta jihar da rashin cika alkawari, zargin da hukumomin suka musanta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Adadin mutanen da suka mutu a wani yunkurin fasa korin mutane zuwa cikin Amurka ya kai 50 a ranar Talata, inji shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Mutanen sun mutu ne sanadiyar tsananin zafi a jihar Texas a cikin wata babbar mota. An tsinci gawarwakin mutanen ne a makare a cikin motar a birnin San Antonio da ke jihar Sha Texas, inda tsananin zafi ya kai 103 ma'aunin digiri Celsius. Wannan shine lamari mafi muni da ya auku a ayyukan fasa korin mutane da ake yi a tsakanin kan iyakokin Mexico da Amurka. Jami'an tsaro sun ce bincike ya gano cewa babu wata alama da ta nuna yadda mutanen za su samu ruwan sha ko na'urar sanyaya wuri ta AC a cikin motar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga hare-haren ta'addancin Russia. Zelensky ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Ganawar ta wayar taraho da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ta zo ne gabanin fara taron shugabannin NATO a Madrid, inda ake sa ran Ukraine za ta kasance cikin manyan batutuwan da za a tattauna. Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa kawancin sojan ƙasashen yammacin duniya yana ayyana ƙarin adadin sojojin da ke cikin shirin karta kwana da ya ruɓanya har sau 7 daga 40,000 zuwa sama da 300,000. Masu aikin ceto a tsakiyar kasar Ukraine sun yi aiki a yau Talata domin neman waɗanda suka tsira da rayukansu a wata cibiyar kasuwanci da dakarun Rasha suka kai hari da makami mai linzami a ranar Litinin, inda suka kashe akalla mutum 18. Wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe mutane 3 na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna, tare da raunata wani a yau Talata, duk da cewa kasar ta sake samun kullar cutar mai nakasa mutum. Jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin Waziristan, gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da Afghanistan. Hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya. Kwayar cutar shan inna ta gurgunta yara 11 a Pakistan a wannan shekara, adadi mafi girma da aka gani a duniya. Jami'an Colombia sun ce mutane 4 ne suka mutu yayin da fiye da 300 suka jikkata sakamakon rugujewar wani katafaren filin wasa a ranar Lahadi a wani wasan hawan sa a birnin El Espanyol. Shugaba Ivan Duque ya ce zai bada umarnin gudanar da bincike tare da nuna goyon baya ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Rugujewar ta faru ne a yayin wani bikin gargajiya inda jama'a suka shiga wurin wasan domin wasa da bijimai. jami'ai da dama ciki har da zababben shugaban kasar Gustavo Petro sun yi kira da a haramta irin waɗannan wasannin gargajiya saboda haɗuran da ke tattare da su.
Sai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamandan rundunar tsaro ta Amurka a nahiyar Afirka wato AFRICOM General Stephen J. Townsend ya yi rangadi a jamhuriyar Niger inda suka tattauna da shugaba Muhammad Bazoum game da batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a ƙasar da ma yankin Sahel baki ɗaya. Makasudin wannan ziyara ta General Stephen J. Townsend shi ne ƙara jaddadawa hukumomin Niger goyon bayan Amurka a game da yaƙin da ƙasar ke gwabzawa da 'yan ta'adda. Wakilin murya Amurka Salamomin Barma da ke birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani.
Makasudin wannan ziyara ta General Stephen Townsend shi ne ƙara jaddadawa hukumomin Niger goyon bayan Amurka a game da yaƙin da ƙasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Saboda haka bayan ganawa da babban kwamandan rundunar mayakan ƙasar ta Niger General Salif Modi, kwamandan rundunar tsaro ta AFRICOM ya gana da shugaba Muhammad Bazoum inda suka tattauna akan batun tsaro.
We discussed the security situation here in Niger and in the larger Sahel region.
Yace mun tattauna akan yanayin tsaro a nan Niger da ma yankin Sahel baki daya, domin Niger babbar kawa ce mai muhimmanci ga Amurka. Mun yi magana akan tallafin da ya kamata Amurka ta baiwa Niger don murƙushe ta'addanci, kuma na ji daɗin yadda ra'ayoyinmu suka zo daya da na General Modi da na shugaba Muhammad Bazoum akan maganar yaƙi da ta'addanci. Babban kwamandan na AFRICOM ya jaddada cewa Amurka za ta yi wa jami'an tsaron Niger rakiya ta hanyar ba su kayan aiki da ba da horo da bayanan sirri domin karfafa musu gwiwa a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci. Malama Aishatu Ambarka ita ce jami'ar hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a nan Niger.
Za su ci gaba da ba da gudunmuwa, amma gudunmuwa da za su badawa ta koya ma sojawanmu aiki ne da ba su kayan aiki su bisa kan wanne ba zauwa ba ne za su yi su gwada muna ko su shiga gaban yakin su gwada muna ne za su yi su koya ma sojawanmu yadda ake yin yaki saboda mu samu mu ciwo kan wannan ta'addanci da ya damu ƙasarmu. Kamar yadda ya ce ba shiga gaba za su yi su ɗauki waɗansu maidata su koya ne za su yi saboda mu da kanmu da sojawanmu da 'yan al'ummar Nijar mu san yadda za mu yi mu ceci ƙasarmu da wannan ta'addanci da ya dame mu.
Tun a washegarin samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka ne ƙasar Amurka ta ƙulla hulɗar diplomasiya da jamhuriyar Nijar wacce ta tahallaka a ƙarƙashin tsarin da ake kira Approach Cat Day. Diplomasiya da ayyukan ci gaban jama'a wato development da demokradiyya da batun tsaro wato defense. Amurka na kan gaban kasashen da ke tallafawa Niger a fannin tsaro sakamakon gamsuwa da yadda hukumomin kasar ke nuna alamun tsayin daka wajen neman hanyoyin samar da tsaro a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Sule Mummuni Barma. To alhazan jihar Kano da suka biya kudin aikin hajjin bana ta hanyar asusun adashen gata sun zargi hukumar alhazai ta jihar da rashin cika alkawarin cewa su ne rukunin farko da za a baiwa fifiko a yayin raba kujerun aikin hajjin bana. Sai dai hukumar alhazan ta Kano ta ce matsalar na da nasaba da kalubalen samun visar alhazai ne daga hukumar aikin hajji ta ƙasa. Wakilin murya Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana ta wannan rahoton.
Galibin waɗannan alhazai da suka biya kuɗaɗensu ƙarƙashin tsarin adashen gata da hukumar alhazan Najeriya ta bullo da shi da nufin baiwa masu ƙaramin ƙarfi damar biyan kujerar hajji cikin sauƙi sun biya kaso mafi tsoka na kuɗaɗen nasu ne tun kusan shekaru biyu zuwa uku da suka shuɗe.
Wata da watanni suna ta yaudarar da mu. Wata zalunci harkokin ka da uwa. Wanda ka da uwa. Kamar yadda suke cewa suna ta zaune in dai gaske na akwai kujerun mu a ɗauko mana kujerun a sama ta kujerun.
Yadda waɗannan maniyata suke tattauna tsakanin su kenan cikin lafazi na fusata a harabar hukumar alhazai ta Kano lokacin da suka je neman sanin makomar kujerunsu. manyatan dai sun koka kan yadda jami'ai a hukumar ke musu je kaka dawo.
Sunana Ibrahim Muhammad, dole mu bata ranmu domin an yaudare mu. Tun lokacin da aka bude wannan sun sabdin na Hajji Sabis Kim, aka ce mu je mu bude a can wajen. Aka yi taro da gwamnatin jihar Kano. Ni na halarci wajen har da gwamna da kuma ainihin hukumomi na JAIS da na NICOM. Duk wallahi tallahi da su a wajen. Ni ake gaban cewa mu ba ku darma har yanzu ba a turo mana ba. An mana gwajin corona. Mun yi screening. An ce sai mun ka garanto. Komai mun kawo. Wasu ba daga cikin mu an yi musu allura. Amma tun daga wannan lokacin ya zama cewa ana ta yaudar mu kullun sai a ce ga har yanzu ba a ba mu uniform ba, ba a ba mu jaka ba.
Yahaya Abdulkadir Bichi. Sama da wata uku na bar harkoki na kan wannan hanyar tafiya. Kuma yanzu ake ce mana ba ku jeru mu burin mu a ba mu hakkin mu kaba ban ku jeru mu tafi amma yanzu aka ce mu tan wuta
Salisu Abdullahi ko kena Allah ya bi mana hakkin mu inde ba ban ku jera ba
ita kuwa wannan hajjiyar cewa take jimlar fiye da naira miliyan 3 ne ta biya a asusun bankin JAIS ta hannun hukumar Alazan ta Kano
mun zo jiya wurin DAX ya ce mana babu kujera mu gaba ɗaya ta nakon ba a kawo musu ba mu kuma sun ciri kudin mu 2 million sun mana tax alert ya shigo mana na JAIS shedar an dibi kudin mu last year na biya 1.2 kudi na yana nan this year kuma mijina ya biya mun 2.5 a JAIS bank yanzu ina da 3 wani abin a cikin nan filigram sun ce dai kawai babu kujerun mu ba a tu nakon ba ta turo musu kujerun mu ba kujeru muke nema ba kudin mu ba
Alhaji Abba Muhammad dan bacca dake zaman sakataren zartarwa na hukumar Alazan Kano yayi tsokaci dangane da wannan batu
mun yi magana da wanda suke da ruwa da zakiya ta hukumar kula da aikin haji da umrar tarayyar Najeriya yana roko da sakawa Alazan mu bakin Allah wanda suka bar kudin shekara 2 wannan visa domin mu printa mu ba su dama kuma yana roƙon da hukumar Alazan ta kasa da ta taimaka ta gaggauta da samu allocation waɗannan jami'ai ko kuma waɗannan alhazai bakin Allah waɗanda suka guri niyya ta hanyar Hajji Sabin suke nakon tana turo da alhazai kuma waɗanda ba su saka kuɗi a JAIS ba saka kuɗi a nakon ba saka kuɗi a hukumar alhazai ba ana turo da allocation din su yanzu haka ina da list da allocation na mutum kusan 80 zuwa 90 kuma abu ta zo da drop din su kuma a ce in saka su lalle lalle a jihar Kano kamata ai kamar yanda suke wancan allocation nasu na alfarma su ma JAIS bank su yi musu allocation na alfarma
da dacin tibi kakakin hukumar kula da ayyukan haji ta Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara ta ce hukumar ta sami rahoto kan rashin samun kujeru ga alhazan da suka biya haji bisa tsarin adashen gata a jihar Kano kuma za a bincika domin daukar matakan warware matsalar Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
An gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu bari mu dan shakata da wannan. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana.
Yan fashin daji na ci gaba da addabar jama'a a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da yasa jama'a ƙara shiga cikin wani yanayi na rudani da kuma rashin tabbas wajen gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. Jihar Niger na ci gaba da samun ƙarin harahari na waɗannan 'yan fashin daji, musamman a yankunan ƙananan hukumomi da ke kan iyakokin jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi. Shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger, Alhaji Murtala Mai Gyada, ya ce lamarin fa ya wuce duk inda ake zato, a saboda haka akwai buƙatar hukumomi su tashi tsaye kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Gaskiya wannan al'amari da yake ƙar kunu kaina al'amarin da wayan fashi abu ne wanda ke da matukar tada hankali, kasancewar da mutane sun samu nutsuwa sun fara gyaran gona da noma, kuma ga abu ya manna da wasu ake cewa ta tsallari wako kuma ya dawo. Gaskiya wannan al'amari yana da matukar tashi hankali, ba mu san ina kasan da zuwa ba, saboda mutane da shi sun ƙara shiga cikin fargaba, kuma shirin noman da aka yi ma ya koma baya, wanda yake ba san halin za a shiga babancin bangaren tsaron ma da bangaren abin da za a ci. Akwai hare-haren da suka kawo musamman na hanyar Rijau din nan, wanda yake cikin wannan sati a gaskiya su dukkan mutanen da ke wannan yanki na garuka da ke wannan waje sun kwata tuko sun dawo cikin garin kwata kura, wanda ke kusan gaskiya al'amuran akwai tashin hankali matuƙar gaske.
To yanzu me kuke gani ya kamata a ce su hukumomin nan sun yanzu musamman a wannan yanayi?
To ba za mu gaji ba, kullum ne muna kiran gwamnati a kan ya kamata sauke nauyin da ke a kanta, kullum muna kira al'amarin nan ya mun rasa irin ma irin kiran za mu gwamnati, ba mu san da yaran za mu kira gwamnati ba, kasancewa al'umman nan ga siyasa an fara kuma suna nan mutanen na al'umman nan su ne suke so zaɓe su a kan karagar mulki, amma ga shi basu suna ta shan wahala, suna ta wa'annan mutane suna ta kassara su, babu wani matakin da aka ɗauka. Saboda haka gaskiya mu dai ba abin da za mu ƙara kira sai gare su irin sai su ji tsoron Allah a kawo al'amari. Sani nauyi ne Allah ya tsora musu, kuma Allah zai tambaye su a kan nauyin da ya tsora musu.
Wani jami'in tsaro na 'yan banga daga yankin Ukuru ta ƙaramar hukumar Mariga da ya nemi a saka ya sunansa, ya yi bayanin halin da suke ciki na tashin hankali.
Wallahi tun shekaran jiya bandicin nan suka hito mashin 37, sun zo nan bayan garinmu sun kwana suka kariya waye shi jiya. Shekaran jiya suka haye suka jera ki local government suka kaso mutane nan sun kashe mutum ɗaya sun kwaso mutane da shanu. Muna ta report da gwamnati ba abin da ta muna, wanda yake Ukurun nan mun ba da report kwanaki wanda suka zo suka kona gari suka wuce da sama da mutum 100 da wani abu da kananan yara. To yau din nan wurin dawowarsu kuma mutane na wurin buki a nan Ukuru, kuma ba zato ba tsammani sun hado garin nan. Suka ta halbe-halbe yanzu haka sun wuce muna da mutum 12, kiran da na maka lokacin suna cikin Ukuru. Nan ba su kashe kowa ba, amma sun wuce da mutum 12, kuma yawancinsu mata ne, mutum ɗaya ne namiji.
To ina suke
yi abin da ke bata muna rai, sun koma inda suka fito sun arewa wurin Zamfara din nan.
To ba jami'an tsaro wurin banda ku 'yan banga?
Wallahi ba jami'an tsaro, wanda tun faruwar wannan abu muke complain ga gwamnati a taimaka muna da jami'an tsaro, wallahi har yanzu ba mu sun guda.
To yanzu wani hali mutanen wani hali garin yake ciki yanzu?
Gari yanzu mutane duka sun koma watsewa, dama ƙarin hali ne aka yi, mutane sun je za su ɗanyi noma abin da za su ci. To yau an zo an ƙarƙare wace mutane duka an bar garin yanzu ba kowa.
Yanzu har da ku ma 'yan banga ba ku wurin kenan?
Abu ya fi ƙarfinka, tun da tun kana da ƙarfin da za ka sai ma kanka abun faɗa yanzu babu shi, an cinye komai, tun da an so mutane mu wurin miliyan 17 muka bayar ba wanda ya taimaka muna. Kuma
gwamnatin jihar Niger dai ta sha bayyana kokarinta na haɗa kai da jami'an tsaro domin fatattakar waɗannan 'yan fashin dajin, da bayanai suka tabbatar da cewa suna fitowa ne daga wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar Niger, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Ibrahim Matani yake cewa.
Gwamnati tana iya kokari ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare. Abinda ke faruwa shine da yake ƙauyuka ɗin jami'an tsaro suna ɗan zagayawa, suna ɗan nuna kaman abin da to. Abinda ke faruwa shine wurare ba wai ko ina ba ne, amma akwai inda abin yake da tsanani, wayansu 'yan ƙauyuka da yake basu da yawa wancan ɓangaren. Haka kuma muna ɗan samun irin waɗannan taƙaddama a shiyan Batankwaro da waɗansu 'yan ƙauyuka haka su ma a Mariga local government, domin me sun gane cewa waɗannan ƙauyuka ɗin suna ɗan jin abin gansu harshensu za su wace ko kuma su sa 'yan banga zansu, abinda suke sai su zagaya su bi gonaki suna ɗaukan mutane. An tabbacin shi ne jama'an tsaro suna nan jirace, suna nan shirye, saboda haka jama'a su ci gaba da
kula da sa hankali idan kuma akwai wani bayani ne da za su bayar asirance su kai mazaman tsaro a kofin da tana nan bude.
To har yanzu ba za mu yi kasa ga guya ba game da tokan matakan da ya kamata. Abu na kashin bayani ba. Yadda canza jama'an tsaro suka ta samun galaba yan kwanakin nan da sun ci za su shigaba da yi wannan tsare-tsaren da zai wata mutane shiga wannan halin kurcin da suke ciki. Duka wuraren da suke fi din muna jama'an tsaro inda muka ajiye su. To jama'an tsaro ba za su yi sauran shiga musu haka ba. Sun samu kudin da ya daici lokacin da ya kamata su ɗauki matakan da ya kamata.
Wato suna ɗaukan saiti ne akan su kenan.
To ita ma dai rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta bayyana cewa a tsaye take wajen yaƙi da waɗannan 'yan fashin daji. In ji kwamishinan 'yan sandan jihar Monday Bala Curious.
A Niger abin da muke yi shi ne idan mun ji cewa suna tahowa. Mukan tara yara mu mujemu a blocking duk inda za su shiga. Ko ran asabar ma aka suka yi suka kokari su shiga da yawa su. A muka tara su 'yan sanda da sojoji da sauran dai jami'an tsaro muka aka yi ta blocking. Baba ka san sun muka je su diban hanyoyin da za su bi har su bi su inda kai da ya kamata su kai. To lokacin suna dawowa kamar jiya ma suna dawowa ai Air Force ma suka tara musu ko gudu suka farshe nan da su ya sun sata. Ba ma bauchi ba wajen lokaci muna nan shirye mu meeting ne mu bi inda suke mu patrol ne inda suke da dala da aka ba mu information cewa ga inda suke ba a wasa kuma ana bin su kuma Allah ne yana taimake mu muna don ci nasara.
To amma wane kira kuke da shi ga jama'a musamman wurin ba da haɗin kai da sauransu?
A kowane lokaci muna kira dukkan jama'a ga al'umma ko su kokari su ga sun haɗa kai da mu. Kada su haɗa kai da barayi komai yaya. Ta gane ko su haɗa kai da mu su ba mu goyon baya so da in suna zuwa ga mana za mu yi kokari ya kaci mun ga
wata matsala ma shine na batun informa masu ba barayi bayanan sirri kamar akwai wani kokari da kuke na zakulo su dan su ma suna da hadari cikin jama'a.
Muna duk wanda muka san cewa shi ya zama kuma abin da muna kira double agent muna jawo su shi ka san shi ma ya zama mai laifi. Duk wanda aka gani yana ba mu information kuma zai je ba gamban da labari aka wannan mutum ya shi ma ya zama kamar dan ta'ada ne da zaran muka kama kuma muna kai su kotu kuma idan ya kare.
Masu sharhi akan sha'anin tsaro da al'amuran yau da kullun dai na ganin akwai buƙatar canza salon yaki da waɗannan 'yan bindiga. Matukar ana son samun nasarar magance wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Akai da Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na 25 na teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar. Sale Sportin Kulotawan birnin Yamai, Hitawa AS Sony Deptman Petro Edenema wan birnin Yamai, Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta sha kashi banza da biyu a hannun AS Don ta Coston a babban birnin Yamai. Gabanin haka an babata mako na 24 na Super League na kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar din inda AS Nijelek ta wutar lantarki ta yi banza da GS Tawa a babban birnin Yamai. AS Police da 'yan sanda ta sha kashi 2-3 a hannun Sale Sporting Club ta babban birnin Yamai. AS Sony Deptman Petro ta sha kashi 3-3 a Yamai a hannun Espoir ta Zandar. Sai Racing Bukoki ta babban birnin Yamai ta sha kashi 4-4 a hannun AS Garde National du Niger. Olympic Football Club ta babban birnin Yamai ta karkare AS Fan ta Sozoji da ci 2-1. Sai Akukana Football Club ta Arlette Jihar Agadez da Tawa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a Arlette biyu da nema. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger na Super League ɗin ƙasar na da farko ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 54, ta biyu sai AS Douane ta Custom da maki 47, ta uku Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42, ta hudu US Garde Nationale du Niger da maki 37, sai ta biyar Espoir Football
club ta zandar da maki 31 ta shida police ta yan sanda da maki 30 ta bakwai asfanta sojoji da maki 30 ta takwas ako kana ta arlejiyar agadas da maki 29 ta tara gs tawa da maki 28 ta goma irana ta arlej da maki 27 sal sporting football club ta bambrinya mai tana ta goma 11 da maki 27 sai kuma olympic ta ya mai da maki 26 take ta goma 12 ta goma 13 a yas soni da ta mai da maki 26 ta goma 14 kutal racing ta ya mai da maki 22 idan muka leka a kasar italia dudde a wasannin kwallon kafa yau talata ne a cikin wata sanarwa club din kwallon kafa na spazia na kasar italia ya bada sanarwar dakatar da taragen sa da coaching club din thiago mota club din da ya karkare a matsayi na 16 a wasannin kwallon kafa na kakar bana na serie a na kasar italia maki 6 ne ke tsakanin sa da cagliari da ke kasancewa mafi kusa gare shi da komawa arkuni na biyu na kwallon kafa na kasar italia club din da ya bada wannan sanarwar ne shekaru biyu kafin karkarewar kurin taragen sa da kungiyar ta kuma shi thiago mota inda ake zaton cewa luka goti dan shekaru 24 da haikuwa kuma tsohon kocin udinese da aka kora a cikin watan disamba daga udinese din da ta gabata shine zai canje shi dai thiago mota tsohon kocin na la spazia na kasar italia kuma tsohon dan wasan kwallon kafa na psg ta kasar faransa da shi da mukarraban sa dukkan su dai an sallame su daga wannan kungiya sun sha daga dai a shekarar ta gabata ta kakar kwallon kafa ta kasar italia ta serie a inda ya kasance mafi kwazo daga cikin masu horar da kungiyoyin kwallon kafa cewa da thiago mota na serie a watan janairu da ya gabata kuma kungiyar sa ce ke da yan wasa mafi kankancin shekaru a kakar kwallon kafa ta serie a ta kasar italia da ta gabata a zagaye na farko na wasannin kwallon tennis na Wimbledon a yau ne aka yi karawar da ta hada Sheron Dolo dan kasar Argentina da Rafael Nadal dan kasar Spain da ya lashe wasannin US Open na kasar Faransa na Roland Garros a yan kwanakin da suka gabata har izuwa lokacin aika wannan rahoton Rafael Nadal din ne yayi ma Sheron Dolo din shashau ita ko ta daya a wasannin tennis ta duniya yar kasar Poland Swiatek tawa yar kasar Croatia Jana Fek shashau a zagaye na farko na wasannin na US Open na Wimbledon na kasar Britania a yau talata inda ta kakkabike ta da ci 6-3 Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
Takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga har-haren ta'addacin Russia. Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Adadin mutanen da suka mutu a wani yunkurin fasa korin mutane zuwa cikin Amurka ya kai 50 a ranar talata, inji shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Mutanen sun mutu ne sanadiyar tsananin zafi a jihar Texas a cikin wata babbar mota.
Wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe mutane uku na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna tare da raunata wani a yau talata, duk da cewa kasar ta sake samun bullar cutar mai nakasa mutum. Jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin Waziristan, gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da Afghanistan. Hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma assalamu.